Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Yau Litinin 26 ga watan Agustan shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko kakanin labaran duniya.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Trump ya yi takaicin rashin sa ma China haraji fiye da yadda ya yi. A karan farko, ƴan sandan Hong Kong sun yi harbi na gargadi da bindiga. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa.
Kanin labaran duniyan kenan. To a Najeriya, bayan da gwamnatin tarayya ta yi kira ga jihohi 35 da su shirya biyanta biliyoyin kudaden da suka ci bashi daga asusunta. Ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari?
Lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa. Kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba, shi ne wasu ma da za su biyo baya sauka cewa ai duk wanda ya karɓa ya ci bilis kenan.
To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halse ce ta shimfiɗa wasu sabbin matakan yaƙi da masu aikata wannan ɗanyen aiki. Sai dai kungiyoyin fararen hula da suka yaba da matakin sun ce suna ganin za a bar ɗumbin marasa ilimin boko a baya a wannan tafiya.
Abinda ya yi zama daidai da kokowar cin hanci da rashawa mahi yawa waɗanda ba su yi lakwal ba, kuma na kuntata musu, kuma suna ganin cin hanci da rashawa sai da marice.
Za ku ji ƙarin bayani, sannan Sarfila Hashim Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China, amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufin dama ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. A makon da ya gabata kafin ya tashi zuwa Faransa don halartar taron shugabannin ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki, shugaba Trump ya ƙara harajin dala biliyan 550 akan kayayyakin China da ake shigar da su Amurka, bayan da China ta ce za ta ƙara harajin dala biliyan 75 kan kayayyakin Amurka da ake shigar da su China, wanda shi ma martani ne na ƙarin harajin da Trump ya yi mata gabanin nan. A jiya Lahadi, yayin da ya zauna don yin taron karin kumallon safe tare da sabon Firaministan Birtaniya Boris Johnson, ƴan jaridu sun tambaye shi ko yana nadama na sanin saka harajin ramuwar gayyar da suke yi da China. Sai Trump ya ce ya amsa da cewa ya tabbas don me ba zan yi ba. ‘Yan sandan Hong Kong sun yi ja daga da bindigogi suka harba hayaƙi mai sa hawaye, sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a jiya Lahadi, wanda shi ne ƙarshen mako na 12 da ake zanga-zangar. Dubban masu zanga-zangar sun hau kan tituna, wasunsu na ta jefar ‘yan sanda suna kai masu hari da sanduna da roduna. Suna kuma barbada ruwan sabulu a kan titina don su yi santsi ga 'yan sanda. Wasu daga cikin masu zanga-zangar waɗanda fuskokin wasunsu ke rufe kuma suka sanya baƙaƙen tufafi sun yi ta fasa tagogin shaguna suna ta ci gaba da cillawa 'yan sanda hayaƙi mai sa ƙwalla da suka harbo musu. Da safiyar yau Litinin ɗin nan, 'yan sanda sun ce wani ɗan sanda ya faɗi ƙasa yayin da masu zanga-zangar ke jifar 'yan sanda, wanda har ya sa wasu 'yan sanda 6 suka zaro bindigoginsu. Wani ɗan sanda ma ya yi harbin gargaɗi a cewar takardar bayanai. Mafi yawan masu zanga-zangar sun yi ta ne cikin lumana, To amma wasu lokuta 'yan sanda sun yi ta harba hayaki mai sa kwalla kan wasu gungun masu zanga-zangar da kan balle daga babbar tawagar. Wasu daga cikin masu zanga-zangar suna ta buga dogayen sandunan gora a kan tituna, suna ta kafa shingaye don su hana 'yan sanda sakat. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za ta rattaba wa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya yi magana da manema labarai yayin haduwa tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taro na G7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayenmu. Abe dai ya fito ya nuna alamar taka tsantsan a lokacin da yake magana da tafinta na fassarawa, ya ce shakka babu za mu nuna musu shata batun nan na rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar Japan da Amurka ta wajen amfani da wannan damar. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar Iran, ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif, ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacciyar ziyarar. Sai dai bayyanar Zarif a Biarritz, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugabannin wasu kasashe shida, ya zo da mamaki. A lokacin da aka tambaye shi akan ci gaba da aka samu, Trump ya ƙi ya ce komai. Amma ziyarar Zarif ta zo ne a bisa gayyatar shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya tattauna tare da takwaran aikinsa na Iran Hassan Rouhani akan zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin tekun Fasha, wanda ke da alaƙa da janyewar da Trump ya yi bara daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 da aka cimma da zummar hana Tehran ayyukan ƙera makaman nukiliya. Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan wasu kayayyakin Iran da ke Siriya don ta dakile wani hari da ake gab da kaiwa ta wajen amfani da abin da ta kira jirage marasa matuƙa na Iran masu yawan kisa, duk da Iran ta musanta shirin kai harin. Lamarin ya sake tada wata sabuwar takaddama tsakanin Isra'ila da Iran. Isra'ila ta ba da umarnin kai makami mai linzami mai suna Iron Dome zuwa kan iyakarta da Siriya. Ba kasafai Isra'ila kan ɗauki alhakin kai hari ta sama akan sojojin Iran a Siriya ba, duk da Isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare a 'yan shekarun da suka gabata. Amma wannan lokacin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ɗauki alhakin kaiwa a cikin wani saƙon Twitter, inda yake ya ba gagarumin aikin da sojoji suka yi, kuma yana cewa Iran ta shirya tura jirgi mara matuƙi mai kisa tare da bama-bamai zuwa Isra'ila. Sannan ya gargaɗi Iran cewa ba ta da wata kariya a ko'ina take.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, da farko a Najeriya, gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamitin bincike da zai bi sahun wasu makudan kudaden bashi da gwamnatocin jihohi 35 suka ci daga asusun gwamnatin tarayya, wato da sunan tallafi wanda aka fi sani da kudaden bailout a turance. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana.
A wata sanarwa da ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fitar, ta ce kowace jiha daga cikin jihohin nan 35 za ta biya kimanin naira biliyan 17 ne da rabi. Don haka majalisar tattalin arzikin ƙasa ta amince da naɗa kwamitin da ya kunshi ƙungiyar gwamnoni da ma'aikatar kuɗi da kuma babban bankin Najeriya don su fitar da tsarin biyan kuɗaɗen. Ta ce jihar Lagos ce kaɗai ba ta karɓi bashi daga asusun gwamnatin tarayya ba. Yaya masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke kallon wannan yunkuri?
Gwamnatin tarayya ta kudurci cewa su yi amfani da shi domin soke wasu nauyi ne a kansu, wanda kuma aka ba da kashi na ɗaya kashi na biyu zuwa kashi na uku. To tun a wannan lokaci irinmu masu kiraye-kiraye mun ta kiran da a sa ido domin a yi maganganun da ya kamata a yi, a kuma gyare-gyaren da ya kamata a yi, domin a wancan lokaci ne da aka bada kashi na farko ya kamata a daidaita lamuran, saboda kashi na biyu ya amfani zuwa kashi na uku. To amma a yanzu duk bayanan da za a zo a samar, ko kuma a samar da yanayin da za a samar da wani yanayi ne wanda zai haifar mu da siyasar kasan wani yanayi na daban, saboda misali akwai gwamnonin da yanzu haka sun riga sun fadi zabe, wasu daga ciki kuma wa'adinsu ya kare, sannan kuma a halin da muke ciki akwai wasu gwamnonin waɗanda suna fuskantar zabubbuka a gaban su, wanda kuma za a yi ta yin bayanai iri-iri na siyasa wanda zai zo haifar da wani rashin fahimta tsakanin bangarorin gudanar da gwamnati, musamman a daidai lokacin da ake magana sake yanayin raba arzikin ƙasa, wanda gwamnatocin jihohi suka yi ta ƙoƙarin su ga haka ya samu, domin su samu kuɗaɗen shiga ko kuma samu ƙarin kuɗaɗen da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, kuma ƙwararre a harkar zamantakewar ɗan adam, Umar Faruk Wada ya tsokaci akan wannan batun.
Lalle-lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa. Kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba, shi ne wasu ma da za su biyo baya su ɗauka cewa ai duk wanda ya karɓa ya ci bilis kenan. Halayya ɗan Najeriya ko ta ɗan Afirka cewa duk sanda ya karɓa bashi ya je ya facaka da abin da ya karɓa maimakon ya yi abubuwan da suka dace. Saboda haka ina ganin wannan abu ne wanda yake ya yi daidai. Gwamnatin tarayya dan ta ce ku bani kuɗi na, ba laifi ta yi ba, abu ne wanda yake dace, domin ita ma akwai ɗimbin abubuwan da suke gabanta. Musamman aka yi la'akari da cewar irin harkar da ake ciki ta tsaro ta yanzu, kusan nauyin ya fi ga gwamnatin tarayya, ko da yake su ma wasu jihohin suna dan taimakawa. Duk da cewar an ba da wannan kuɗaɗe ne fa, domin wato a rawar manya-manyan ba su abin nan matsaloli, musamman albashi da kuma kuɗaɗen 'yan fanshu. To amma akwai jihohin ba da wasu jihohin da har yanzu ɗin nan ma ba sa biyan ma'aikatansu wato albashi mafi ƙanƙanta naira 18,000.
Ministan ta kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta nanata muhimmancin karkata akalar tattalin arzikin Najeriya daga man fetur zuwa wasu harkoki da za su ƙara mata adadin kuɗaɗen shiga. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana ma kai naushi saboda kuɗi, tsakanin dan adam mu duba, tsakanin dan adam mu gani, tsakanin dan adam mutum yana kallon.
To a jamhuriyar Niger kuma da ke makwabtaka da Najeriya, mako guda bayan da ta bankaɗo wata ta'asar masu zillewa hanyoyin biyan haraji, hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar ta ƙara buɗewa jama'a hanyoyin gabatar da ƙorafi ko tona asirin dukkan wani yunkurin cin hanci. A ci gaba da tsaurara matakan murƙushe wannan mummunar ɗabi'a, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma ya aiko mana daga Yemai.
Baiwa jama'a damar samun dukkan wasu bayanan da suke bukata kai tsaye game da yaƙi da cin hanci a jamhuriyar Niger, yasa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya buɗe shafin internet mai adireshin www.halsiya.na ko www.halsiya.ne, matakin da ke zama wata hanyar nuna alamar gudanar da abubuwa cikin yanayin haske, in ji mataimakin shugaban wannan hukuma Alhaji Salisu Ubandoma.
Wannan yanar gizo tana gurguso al'umma da mu yanzu muna tare da su, kamar dai an kwana tare, sun a shiga inda muke, sun a shiga aikin da muke yi. Abu ne wanda ya zama to na zamani, da sa in ka tashi da ka buda kana labana halsiya, ka sa abin da aka yi, ka sa abin da aka yi.
Samun bayanai daga jama'a akan wani abin da suke zargin gano alamun cin hanci wajen gudanar da shi, wata babbar gudunmuwa ce da ake ganin za ta taimaka wajen rage kaifin cin hanci a wannan ƙasa. Mafari kenan hukumar ta halsiya ta buɗe shafuka a kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, YouTube da dai sauransu, in ji shugabanta mai shari'a Abdulrahman Gusman.
NC, une page est-elle consacrée aux plaintes, dénonciations et à l'interaction indispensable que les citoyens peuvent entretenir avec les services de la Halsiya.
Shugaban kungiyar yaki da cin hanci ta INLC Election Transparency a Niger, Malam Mamman Wada, ya yaba da wannan yunkuri. Kore yake a ra'ayinsa samar da layin waya ne ya fi dacewa da wannan bukata, ganin yadda akasarin 'yan Niger ba su yi ilimin boko ba.
Sitweb na 'yan boko da ke neman su bincike, wannan suna yaki da wannan sitweb. Amma abin da ya yi zama daidai da kokowar cin hanci da rashawa a nan cikin ƙasar Niger, inda mahiya waɗanda ba su yi local ba, ko kuma waɗanda ba su da halin su yi bisa site web sun yawa. Waɗanda ba su da halin masu ji da kansu kuma na kuntuta musu kuma suna ganin cin hanci da rashawa sahi da marice, wato waɗannan Allah ya yawa da su a cikin ƙasar Nijar, sai in ce masu yi miliyan 15 bisa miliyan 20. Kenan waɗannan mutanen abinda shi ya kamata a bakari abinda za su aiki da shi. Situwe bai yana da amfani, bai da lahi, daidai ne, amma layin waya yana gaban situwe.
A rahoton da ta fitar a makon jiya, hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar cewa ta fara samun nasarori a yakin da ta kaddamar, inda dubun wasu masu kewaye hanyoyin biyan haraji da kudaden awon kaya ta cika. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga wannan somon tabin.
Masarori a makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta fallasa wasu 'yan Najeriya su 80 ne, da ta ce bincikenta ya nuna sun damfari kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a Amurka na miliyoyin dala ta kafar sadarwa ta intanet. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta shafe shekaru huɗu cir tana gwagwarmayar jawo hankalin kamfanoni da 'yan kasuwa daga ƙetare domin su zuba jari a ƙasar a ƙoƙarinta na faɗaɗawa tare da farfaɗo da yanayin tattalin arzikin Najeriya. To, ko ta yaya wannan bincike na hukumar FBI zai shafi wannan manufa ta gwamnatin Najeriya?
To, sai a biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin amsar wannan tambaya. Amma yanzu kamar mu jagefe domin Sarfil Hashim Gumel ya gabata mana da shirinmu na gaba, yayin da agogo anan ke cewa 1 dare ne da minti 16.
Jama'a assalamu alaikum. Shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki wani babban kalubale ne ga kowace irin hukumar tsaro, musamman ma hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya, NDLEA. Ganin yadda matsalar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta zama wata babban matsala ga yara da matasa, har ma da manya maza da mata, da kowane ɗan ƙasa ke addu'a da saka ido ga gwamnati da hukumomin tsaro domin ganin an ɗauki mataki a ka. Batun kenan da filin ciki da gaskiya yake bin diddigi domin gano asali da kuma fatan samu hanyar warware ta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna Nasir Fil Hashim Gumel. A ci gaba da sauraron korafin da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya, NDLEA, a makonni biyu da suka gabata mun saurari ire-iren kalubalen da suke fuskanta, da suka hada da rashin kayan aiki irin su makamai da kayayyakin sadarwa da na tattara bayanan sirri, da saka san rai a batun ƙarin girma da kuma zargin tsohon shugaban hukumar da ya kwashi shekaru 10 yana aiki ba tare da ya tabbuka abin kirki ba idan aka dauke koran ma'aikata da yayi. Shin gwamnatin tarayya ce ko ma'aikatar shari'a ko kuma gwamnatin jihohi ne ke da alhakin samarwa da hukumar kayayyakin aikin da suke bukata? Ga wakilin ma'aikatan da wannan amsa.
Kaga na ɗaya dai, duk wani abin da kaga wata jaha ta mana ta tausaya ne ta mana, duk wani abin da kaga wata jaha ta taimaka mana da shi, ita ta gane cewa in ba ta taimake mu ba 'ya'yanta za su wahala, sai su agaza mana su taimaka mana. Amma ainihin nauyi na kayan aiki, ina tabbatar maka da cewa mu a namu sanin federal government, gwamnatin tarayya, ta yi kamata ta ba mu kayan aiki, a biya mu haƙoƙinmu da sauransu. Kaga yau shekaranmu 29 ba mu da block gini daya wanda za a ce gashi nan namu ne na wajen zama. Tsofaffin ofisoshi da muke da shi, waɗanda tun lokacin General Bamei ne party secretariats na SDP da NRC na local government ko na jiha da aka samu aka bamu, ba mu da komai namu na cewa yau gata ka je ka dubi road safety, ka je ka dubi civil defense, ba jihan da ba su da ko bariki ko ofishi nasu na kansu. Yanzu ta tambayan da nake maka akwai jihohin da komandodi ofishi da gidajen da suke an ba su notice kai wa'ansu an kai su kotu akan in ba su biya ba za a kore su tun bara yau mun shiga wata shekara muna wata na bakwai har yau ba mu san me akai akai ba abu dai a ce namu dai zamu mura a ce gashi nan na hukumar mu ne ba mu da ita ko mu ara ko mu karba haya a hayan ma biya ya zama matsala
wannan hukuma ta ku wani sa'ili sai in ga mutanen ku sun sa kaya irin jajjayi haka wani kuma in gansu da wasu kaya kamar irin nasu masu kama kayayyakin gona shin wani irin uniform ne ya kamata ku rinka sawa a lokacin da kuke aiki
to kaga batun uniform a dunkule take domin na daya idan aka duba yawancin waɗanda suke sa uniform dokokin da ta kafa waɗannan ma'aikatar an yi maganar uniform a ciki mu namu babu maganar uniform rana tsaka aka dauko maganar uniform aka zo aka sa bayan an ciro an ce a sa uniform uniform din na daya abin da ya kama daga takalmin da zaka sa har hula kai zaka saya da kudin ka
ba hukuma take baku ba
a hukuma ba ta ba mu
kuma office din ku ba baku
a office ba ta bayarwa akwai lokaci can baya fiye da shekara 10 kusan 12 da aka siyo wata yadi mai kaman roba wanda idan ka kuskura ka sa ta rana ya bige ka sai dai a cece ka kusan roba take
saboda zafi
to bayan wannan an zo an ce za a raba uniform sai a ba da yadi daya biyu ba zai ma ishe ka riga da wando ba akai wannan rufa-rufan ta wuce to ta din nan da nake maka daga wannan lokacin har yau kuma yanzu an matsa an ce dole sai ka sa uniform din a albashin ka zaka cire kudi ka sai uniform alal misali aikin mu na gaya maka in ba da intelligence ba ba za ka samu kanta ba
neman sirri
in kana neman sirri daga aljihun ka zaka cire kudi a albashin ka da bai ishe ka ba annan zaka nemi information da zaka processing ya zama intelligent sannan ka san inda zaka yi ka aikin da shi ka tambi komandodi ka tambaya ko a ina ne a Nigeria babu komandan da ma'aikatar mu take cewa yau ga naira 5 ka sai photocopying paper kai amfani da shi naira 5 ba a tura musu a ce gashi inda zaka ce to gashi na aikin ka ne na ofishin ka to ya ake so ai aikin yanzu muna zaune kusan kowa ma yanzu aikin mu yake so yi yan sanda an ka gansu akan hanya za su yadda kai su bincike ka suna nema ne ko za su ganka da kwaya custom idan a bakin ruwa ne a seaport kenan idan suka zuwa za a ce sun kama kwaya sun bamu kuma muna nan a seaport din me yasa su sai sun kama suke bamu abinci kama na
to wannan ba suka cin aiki ne da gare ku ku jami'an hukumar NDLEA ba
to mu dai ba a san mu da sakacin aiki ba a cikin bi me yiwa akwai ɗaya da ya faru a lokacin da za a je a binciki wayannan yawa kayayyakin kwankwantononin ko su custom domin ai ka san custom komai in dai a bakin ruwa ne su ne za su ce ku zo a je ai examination sannan mu akwai abin da muke so a bambanta su suna examining ne a ga cewa shin me aka zo da shi abin da kace ka zo da shi daidai ne sannan su yanke maka kudi da ya kamata ka biya mu kuma sacin muke yi
kuna bincike
muna bincike ne mu tabbatar da cewa baka shigo mana da kwayoyi ba shi yasa zaka ga ya kamata akwai mu akwai port police akwai navy da sauransu amma yawanci ainihin an keje mu sai abin da ake so mu sani muke sani maganan sakaci a wajen mu babu shi
yanzu a game da waɗannan matsaloli da ka fada tattare da wannan hukuma ta NDLEA a Najeriya shi ina mafita kama daga shugabanci har committee buba maro hamma ga shugabancin wannan hukuma da ma waton yanda ya kamata wannan hukuma a tafiyar da ita a Najeriya
to mafita dai daga wannan kunshi mu da muka shiga na farko dai maganan shugabancin nan ko da ka aifa ba shi wa ka ce ya shekara 29 kusan 30 ka ce bai san abin da yake ba akwai waɗanda suke cikin mu wanda idan aka bincika za a zakulo wanda ya kamata shugabanci hukumar nan in kuma ita gwamnati ba za ta yarda na cikin mu ya shugabance mu ba in za a dauko wani ne daga waje to gwamnati ta taimaka a kawo wanda ya san aikin nan
kananin kamar wanda ya taba yin aikin ya ritaya kenan
yawa wanda ya san aikin nan ya ritaya ritaya ko kuma a cikin mu wanda yake nan kamun ya ritaya ai muna da su akwai waɗanda suka ritaya akwai wanda ba su ritaya ba kuma su aka ce wanda yake sa takalmi ko kuma wanda yake daki shi ya san inda daki yake masa yoyo saboda haka a taimaka mana mafita na farko kenan a samu wani daga cikin ma'aikatan a manyan a bashi wannan ma'aikata sannan ba bashi ma'aikatan kawai ba ya fada damuwar mu sannan gwamnati ta taimaka a bada isassun kayan aiki welfare din mu a duba a bamu hakokin mu a fitar da mu daga cikin kuncin da muke abokan aikin mu da suka rasu a tabbatar cewa iyalansu an ba su hakkin su wanda suka ritaya kana ritaya ya kamata a ce akwai abin da zaka tafi gida da shi a duba a taimaka na dai kenan na biyu kayayyakin aiki wannan ba zai yiwu inda za a kawo ko a cikin mu ne yau aka ce an nada daya a cikin mu sai ya kasance an bar mu a inda muke a gidan jiya shugaban kasa bai taimaka an duba an fitar da mu daga cikin kuncin da muke ba to ina tabbatar maka da cewa kasan nan za a wahala wahalan me ma'amala da miyagun kwayoyi safaranta shanta yanzu haka akwai matsala a kasa mu kanmu yanzu a tsorace muke domin yanzu ya kai gaban da yanzu wani yana tafiya a hanya ma zaka ga ya ciro yana nada wiwinsa yana sha akan hanya ba tsoro ba komai akwai guraren da in ka je kaman gyada ake tallanta muna cikin matsala a taimaka mana sannan committee na Buba Marwa in dai ba ya bada reportin sa ba to yawa Allah yawa Nigeria ya taimakawa kasan nan domin shi mai taimakawa ne a ayyukan da yi ba a taba samun sa da aibi ba wannan aiki da aka bashi ya tabbatar yayi shi inda ya kamata in bai submitin report din sa ba ya dawo baya ya zo ya bincika domin in ba haka ba za a yi kitso da kwarkwata za a zo a wayi gari masu shaye-shaye su karu matan aure ba za su daina ba matasan mu a karu
Warfin kenan da ma'aikatan hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA suka yi akan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi. Da hakan ya haɗa da rashin ƙarin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki, ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. To idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawa da wannan fili yayi da tsohon shugaban hukumar NDLEA, Malam Ahmadu Giyadi, wanda aka zarga da rashin tabuka abin kirki a hukumar. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kamar Allah yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China, amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufi dama ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. 'Yan sandan Hong Kong sun ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya Lahadi wanda shi ne ƙarshen mako na 12 da ake zanga-zangar. Dubban masu zanga-zangar sun hau kan titina wasunsu na ta jifar 'yan sanda suna kai masu hari da sanduna da roduna suna kuma barbada ruwan sabulu a kan titina don su santsi ga 'yan sanda. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za a rattabawa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya yi magana da manema labarai yayin da ya haɗu tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taron na G7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya yi kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayenmu. Babban jami'in diplomasiyyar Iran, ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif, ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron G7 na shugabannin manyan ƙasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacce ziyara. sai dai bayyanar Zarif a Biarritz, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi wata ganawa da shugabannin wasu ƙasashe shida ya zo da mamaki.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kada ku manta, a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Chiba Hero Diodone da kuma Jimmy Cook, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC, sai mun haɗa a shirin namu na hantsi.
VOA Afrique.